بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر الحميس شاء ليا قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو ليا تدريه امية ثلاثين دبقي دي دي دا شاشدة قوات جون شكرا ملادية تدبو بيدا قوم شاشدة وننشيني كسد نسبة اند شدة دقا تكنجرين جير قصوصون كراتل لتافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الامام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي واند أكفساني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يغافة تامش بتافا زاد المعاد موسوعة تاريخ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافي لنا كومي دروانك دنجني درايوة دتفركي دمنهجي تسارين يد منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا الأمر سنة رأيوة دا الديني دا زمن جدا دا ياكي دا تفيا دا أوري دا زمن تكيوة دا مقبتا دا سلوهو دا دكا نن الأمر نسكي دا علاقة دا رأيوة منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلم المسلم تسنين جنجنا قري دا الإمام ابن قيم الجوزية سبو دا ونن بجمع أيكي دي مسمى saboda lura da cewa yayi littafin nan alhalin yana halin tafiya kasar Makka inda yaje aikin haji daga garin Suna ainihin wato Dimashq Sham. Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi. Muna cikin gabar da ke bayani akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wato halin tafiya, yaya matafi yake gudanar da al'amuransa, wace irin sallah yake yi, yaushe kamata ya aje azumi, wadai irin addu'o'i yake yi, yaya al'amuran suke. Mun fara ainihin tattauna waɗannan masail, mun tsaya a inda malam yake cewa wala tanaqada baina hadithaihi, inda yake magana akan hadisan Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda, waɗanda yayi magana akan ainihin wato sallar matafi cewa raka'a biyu ne asalin ta, ba ragewa akai ba, da kuma hadisin da Umar ya sake yin bayani akan cewa ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama game da me yasa ake rage sallah bayan yanzu ba a cikin tsoro, kuma aya ta zo da sharadin rage sallah na matafi sai in ana tsoron kafirai. Annabi ya bashi amsa akan cewa wannan wata alfarma ce Allah subhanahu wata'ala ya ma al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine malam yace wala tanaqudu baina hadithaihi, babu cin karo ko tifka da warwara tsakankanin waɗannan hadisai guda biyu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lamma ajabahu bi anna hadhihi sadaqatun lahi alaikum, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa musa sayyidina Umar akan cewa wannan ci gaba da yin kasru bayan ba a jin tsoro sadaka ce Allah ya wa musulmai, wa dinuhul yusr samh, kuma addinin Allah mai sauki ne, mai ainihin wato saukin bi. Alima Umar, sai Umar ya fahimci annahu laysa almuradu min alayati qasar aladadi, cewa ayar ba ta zo ne dan ta yi bayani akan rage adadin rakawoyi ba, kama fahimahu kaseerun minan nas, kamar yadda da dama daga cikin mutane suka fahimta. Fa qala, dan haka Umar yace salatu safari raka'atani, dama sallar tafiya raka'a biyu ce. Ma'ana tambayar da yake yi ba yana yin ta ne dan ya fahimci rage adadin rakawoyi ba, a yana bayani ne dan ya fahimci adadin wato rage tsayin sallah. Tamamun ghayru qasrin, cewa raka'a biyun da matafi yake yi sallah ce cikakkiya ga matafiyi, ba an rage sallar mazaunin gida bane. Wa ala hadha, a ƙarƙashin haka, fala dilalata fil ayati ala anna qasar al adadi mubahun mamfiyun anhu al junah, babu dalili a cikin ayar da za a dauka ya nuna cewa rage adadin raka'o'in ruba'iyya zuwa raka'a biyu a halin tafiya mubahun a ce halas ne manfiyun anhul jinah an kore barin wato laifi akan shi da aka ce fala junaha alaikum to ba ana nufin an kore junahi daga yin raka'a biyu ne maimakon hudu ba a ana kore junahin ne daga yin gajeriyar sallah maimakon doguwa fa in sha al musalli fa alahu wa in sha atamma ballantana a ce ai tunda an ce nafiyul junahi ne to yana nuna halacci ne in mutum ya ga dama yayi in ya ga dama ya bari dan lafazin la junaha alaikum yana nuna halacci ne aslan a cikin lafazin qur'ani in ba an samu qarina ba shine maganar da muke na hukumul mafhumi ghairu muradin kaga kamar game da aikin haji da aka ce fala junaha alaikum an tatawafu bil bayti ko fala junaha alaikum an tatawafa bihima babu laifi akan ku yi tawafi ga safa da marwa to yanzu wannan asalin lafazin kamar yana nuna safa da marwa mustahabi ne kenan ga mai aikin haji ga wanda zai ainihin ifada amma kuma a asalin yadda abun yake ba haka bane kaga lafazin ayar baya nuna asalin yadda abun yake a addinance to haka anan ma fala junaha alaikum an taqsuu min as-salati wannan lafazin na fala junaha alaikum koda an fassara wannan wato rage sallar da nufin rage adadi kamar yadda muka ji a ɗayan fassarori biyu a jiya to wannan fassarar ba ta nuna cewa mustahabbi ne yin kasuru kamar yadda a can game da aikin haji ba ta nuna cewa mustahabbi ne yin tawafi sa'ayi tsakanin safa da marwa ina fata mun gane wannan ana iya samun wani waje da aka yi nafiyul jinahi to sai ya zama yana nuna mustahabbi ne yin abun wala junaha alaikum an ta'kulu min buyuti aba'ikum aw kaza aw kaza to wannan yana nuna halacci ne cewa ku ci daga gidan wani ko gidan wani ko gidan wani suna nan da yawa ire-iren waɗannan a cikin lafazin ainihin alqur'ani mai girma shine sai ya ci gaba da cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuwazibu fi asfarihi ala raka'ataini raka'ataini manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance titir yana dawwama akan yin sallah raka'a biyu a zahar la'asar isha a sad da yake halin tafiya wa lam yurabbi qattu da dai bai taba yin raka'a hudu ba illa shay'an fa'alahu fi ba'di salatul khawfi in banda wani abu da yayi a sallar tsoro kama sanadkuru hunaka kamar da za a ji a can gaba da za ta yi bayani akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da sallar tsoro yayi wasu biyu sun tashi sun bar shi a wajen ya ƙara yi wata dabakar raka'a biyu sai zama su mamu sun samu biyu ne shi kuma ya samu hudu wannan kuma wata hay'a ce ariba da ta faru a sallar tsoro kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah nubayyinu ma fihi insha Allah ta'ala malam yace kuma zamu bayyana abin da ke ciki da fiqhu da hikima idan Allah ubangiji ya so wa qala anas dan malik yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama min almadinati ila makka mun fita tare da annabi sallallahu alayhi wa sallama daga madina za a tafi garin makka fa kana yusalli raka'ataini raka'ataini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a biyu hatta raja'ana ila almadinati har aka dawo garin madina abinda ya dinga yi kenan muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi haka nan al-imam ainihin at-tirmidhi ma da al-imam an-nasa'i sun fitar da wannan hadisi da ibn majah ga baki ɗayan su daga wannan sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ولما بلغ عبد الله بن مسعود ان عثمان بن عفان صلى بمنن اربع ركعات قال يا عند لاباري يسكي sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda cewa khalifan musulunci Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda ya yi sallah raka'a hudu maimakon biyu a Mina. Qala sai sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai istirja'i yace ga Allah muke kuma izuwa ga Allah zamu koma. Ma'ana yana ishara akan ya ga wani abu na bala'i na alkaba'i. Sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Mina raka'atayn, yace ni Abdullahi nayi irin wannan sallah da Uthmana yayi hudu, ni kuwa nayi ta raka'a biyu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wa sallaitu ma'a Abi Bakrin bi Mina raka'atayn. Haka nan sayyidina Abubakar zamanin halifancin sa shima raka'a biyu yake yi, wa sallaitu ma'a Umar ibn al-Khattabi bi Mina raka'atayn, yace haka kuma nayi sallah tare da Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a wannan wajen shima raka'a biyu. Falaita habbi min arba'i raka'ati raka'atani mutaqallibatani mutaqabbilatani, yace kai tuna da yin wannan raka'a hudu ni wallahi garan mai raka'a biyu karbabbiya wanda ita ce ta tabbata a sunna. Muttafaqun alayhi, al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi, haka ma al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi. ولم يكن ابن مسعود يسترجع من فعل عثمان احد الجائزين المخير بينهما, بزيو اتي عثمان ينا انا لله وانا اليه راجعون, سبودا سيدنا اتي ابن مسعود ينا استرجاع سبودا سيدنا عثمان يا ايكتا ديا daga cikin abubuwan da suke halasu ba wanda aka bada zabi. Ma'ana inda yin kasuru da cika sallah ga matafiyi zabi ne, to idan sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya samu labarin ga wani sahabi halifa malam ɗaya daga cikin al-ashara ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna yayi zabi ɗaya daga cikin biyun, inda zabi ne kenan ko, wannan ba zai sa ya dauki abin da zafi ya yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba. Me yasa yake faɗa haka? Saboda ya tabbata abin da aka yi kuskure. Balil aula ala qauli, kai ko da ma a ce yayi ɗaya daga cikin abubuwa wanda ɗaya ne aula ɗaya khilaful aula, idan yayi khilaful aula bai cancanta a mishi wannan zargin da aka mai ba. Ma'ana da yin kasuru da cikawa ba ɗaya suke ba ga matafiyi, sannan ba kuma wai khilaful aula bane cikawa, ba wai yin kasar aula bane cikawa kuma khilaful aula, ba yin kasar ne yafi dacewa ayi yayin da cikawa shine bai dace ba ayi, ba kamar yadda al'amari yake game da azumi ba, cewa mai karfi mai lafiya to yayi azumi in yana tafiya shi yafi, in ya sha ruwa yayi khilaful aula, ba kamar haka bane. Ko mun fahimci wannan? To shi yasa sayyidina Abdullahi dan Mas'ud kenan yake istirja'i, saboda ya san abinda Uthmana yayi kai tsaye kuskure ne, Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su. Wa inna mastarja'a lima shahadahu min mudawamatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa khulafaihi ala salati raka'atayn fi safari, yana inna lillahi ne yana istirja'i ne saboda abinda ya shaida da idansa ya gani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya doge akan yin raka'o'i guda biyu shi da halifofinsa Abubakar da Umar da Usmanun ma a farkon al'amari. Manzon Allah da halifofinsa sun doge akan yin raka'a biyu a halin tafiya, sai ya ga yau ga wani halifa na Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma kawai rana a tsaka ya canza wannan al'amari zuwa cika sallah. Shine abun ya tayar mai da hankali yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahi ayi mun raka'a biyu karbabbiya a wannan wajen yafi ayi raka'a hudu wanda ba a san asalinta ba. Wa fi sahih al-Bukhari an ibn Umar radiyallahu anhu qala sahibtu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, a cikin littafin al-Imam al-Bukhari as-sahih, wannan ainihin sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace nayi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, fa kana fi safari la yazidu ala raka'atayn, wa Abu Bakrin wa Aba Bakrin wa Umara wa Uthmana. Yace nayi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai kasance sayyidina Rasulullah da sayyidina Abu Bakrin da sayyidina Umar da Uthmana dukkanin su ba sa karawa akan raka'a biyu a wurin sallah. Wannan hadisi Bukhari ya fitar da shi kamar da mallam ya ambata. Sai yace ya'ani Abdullahi dan Umar yana nufin fi sadri khilafati Uthmana, cewa shi ma Uthman radiyallahu anhu a farkon al'amari bai kasance yana ƙara sallah din daga raka'a biyu ba, wa illa in ko ba haka ba fa Uthman qad atamma fi akhir khilafati. Mun ji cewa sayyidina Uthman ya cika sallah a ƙarshen halifancin sa a halin tafiya, wa kana zalika ahad al asbab allati unkirat alayhi. Wannan cika sallan da yayi na daga cikin sabubban da waɗannan ƴan tawaye suka lissafa a matsayin abubuwan da suke inkari ga sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kamar yadda kowa ya sani, an samu wasu gungu na ƴan kalakato ƴan ta'adda ƙarƙashin jagorancin Abdullahi dan Saba'i, sun gayyato takaddaran mutane daga Misra, daga Kufa, daga garuruwa daban-daban, sun zo sun yi dango a Madina, suka kawo tashin hankali da fitina wacce a ƙarshe ta kai ga an kashe sayyidina Uthman, Allah ya gafarta mishi. To daga cikin abubuwan da suka lissafa a matsayin laifukan da suke tuhumar shi da su akwai wannan matsala. Ina fata ƴan uwa su koma su karanta littafin Hikmatun min at-Tarikh na Dr. Muhammad Uthman Al-Khamis, ya kawo waɗannan maganganu da tattaunawar da malamai suka yi a kansu da mafitar da suka kawo, wanda daga ciki wannan ya daga cikin abin da aka tabbatar da lalle sayyidina Uthman baya kan sawadi, baya kan daidai akan abin da yi, amma su kuma abin da suka yi ta'addanci ne, wuce makaɗi da rawa ne, ba haka ake ɗaukan mataki akan kuskuren da wani shugaba yayi ba. Wa qad kharaja li fi'lihi ta'wilat, an nemi a fito da wasu fassarori ta'wiloli. Akwai malamai sun yi kokarin su kawo sayyidina Uthman mafita iri daban-daban. Ahaduha, ɗaya daga cikin mafitar da aka nemi a kawo masa, annal a'raba kanu qad hajju tilka sana, cewa ƙauyawa sun kasance a daidai wannan shekara sun zo aikin haji. Fa arada an yu'allimahum anna farda salati arba'un, sai ya nufin ya karantar da su cewa asalin sallah farilla fa raka'a hudu ce, li alla yatawahhamu annaha raka'atani fil habari was safari, dan kada su rubi akan cewa sallar da ake yi raka'a biyu ya kamata a yi ta sawa'un, a zaman gida ne ko a halin tafiya. Wa rudda hadha ta'wil, wannan fasara an tunkuɗe ta bata yi ba, bi annahum kanu ahra bi dhalika fi hajji nabiy sallallahu alaihi wasallam, cewa ƙauyawa sun fi cancantan a yi musu wannan a aikin hajjin da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam. Kuma aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika gari gari an gayyato mutane su tafi, cewa ku zo mu haɗu ku aikin haji, zan koya muku aikin haji, saboda ban sani ba, hala ba zan ƙara aikin haji ba daga wannan. Kaga gayya aka yi ta musamman, kuma ƙauyawa da mutanen da ba ƴan Madina ba sun cika ƙasar Makka don aikin haji, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kalli wannan yanayin, yace to bari ya dinga cika sallah don kada su shiga cikin wannan wahamin ba. To kenan ya fi cancanta a ce an yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa kanu hadisi ahadin bil islami, a lokacin sun kasance kuma sababbin shiga musulunci ne. Wal ahadu bis salati qaribun, tsakanin su da sallah lokaci ne kurkusa, ba su dade da fara yin sallah ba. Kuma haza duk da wannan, falam yurabbi bihim annabi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah bai musu sallah ta ainihin azhar la'asar da isha raka'a biyu ba, raka'a hurhudu ba, raka'a biyu ya dinga yi. Jama'a kun ji ta'wili na farko da aka nemi a kawo dangane da wannan fassara ta ainihin wato cika sallar sayyidina Uthman yayi a ƙarshen halifancin sa, da kuma cewa fassara ce mai rauni. Sai malam yace at-ta'wilu tsani, fassara ta biyu da wasu malamai suka kawo, annahu kana imaman lillahi, sayyidina Uthman shine liman, wal imamu haythu nazala, shi ko liman shugaba duk inda yaje, fa huwa amaluhu wa mahallu wilayati, duk inda yaje garin shi ne kuma inda yake shugabanci ne, ma'ana shugaban wata ƙasa ko wasu al'umma da ke zaune a babban birnin ta ko cibiyar mulkin ta, idan ya tashi daga cibiyar mulki ya tafi wani gari ziyara aiki ko wata harka to shi ba bako bane a can ya je cikin jama'a shine ya je wurin aiki shine daga duk inda ya je babu bakonta a tare da shi ballantana ya kai ga yin kasaru ko mun gane wannan fasara jama'a fa huwa amaluhu wa mahallu wilayatihi fa ka'annahu watahu kamar ka ce garin su ne wa rudda hadha ta'wilu wannan tawili shi ma an tunkude shi bi anna imam al-khalaiq ala al-itlaq cewa limamin halittu kai tsaye gaba daya shine wane rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana huwa aula bi zalika ya bu kowa cancantan a ce ko ina garin su ne inda ya sauka amma da haka ba wa kana huwa al-imam al-mutlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shugaba ne ga magare wani kowa da ko ina da komai walam yurabbi amma bai raka hudu ba a yaƙe-yaƙen shi da tafiye-tafiyen shi na aikin hajji din da ainihin makamantansu babu inda ya je ya raka hudu in ya tabbata haka gaskiya ne cewa duk inda shugaba ya je garin su ne wurin zaman shi ne babu bakunta to manzo Allah shine shugaban ko ina a duniya da lahira amma duk inda ya je yana hukunta kansa a matsayin matafi ne kuma ya kaso to bai kamata kenan wani ya dauki wannan matsayin hujja ba ثالثا التأويل الثالث تأويل لأكو أن منا كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في أهده قسم منا تاكسن شيء أي جنجن أتكنت أشيكرن حليفان سيدنا عثمان دهك وصارت قرية تاوي قريتا زم القرية فيها المساكن في أهده akwai gidaje da anguwanni a zamanin sayyidina Usmana a kasar Mina walam yakun zalika fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a zamanin manzon Allah ko babu gidaje babu alƙarya babu ainihin mutane zaunannu a kasar Mina bal kanat fada'an abinda ta kasance a zamanin manzon Allah ita Mina sahara ce kawai gata nan budaddiya ƙasa ce babu kowane irin gini akai walihadha qila la dan haka ne aka ce da shi ya rasulullah ala tabni ala nabni laka bimina baitan yuzilluka min alhar ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin ba ma gina maka gida a kasan mina din nan wanda zai maka inuwa daga zafin rana ba fa qala la nabi yace a minan munahu man sabaq yace mina fili ne da zai zama gida ga wanda ya riga wani zuwa wannan hadisi ne ingantacce al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da ainihin wato al-Imam Ahmad da isnadi wanda kyakkyawa cewa kasan Mina inda ake zuwa ayi kwanakin jifa din nan bayan an dawo daga Arafa a zauna da kuma sanda ake fita tarwiya 8 ga wata to bai halasta aje ai gidaje na dindindin a wajen a maida wurin gari ba da kaga har yanzu tantuna ne ake ana yin gini ne kawai na bukata kamar ɗakin shan magani ɗakin security da wasu abubuwa waɗanda suke sun zama dole bisa yanayin rayuwa amma gidaje inda mutane suke kwana to bai halasta a gina a wajen ba saboda annabi ya ce mina wurin zama ne na wanda ya riga wani zuwa wato duk wanda ya je kawai ya je kabatantin shi a inda ya samu babu wanda zai yi gida ya ce duk in ya zo baɗi waccan da duk shekarar da ya zo ga gidan shi kawai ga masauke shi an nemi a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan gida yace a kenan kaga a zamanin shi Mina ba gari bace sai suka ce to amma zamanin sayyidina Uthman an samu gidaje da aka yi a gefe akwai wadanda suke sun zo sun zauna sun makwabci wajen wasu suna yin kasuwanci ne wasu suna ayyuka na tauiya da taimakon alhazai da ire-iren su wasu ma'aikata ne masu kula da wajen a lokacin da babu alhazai to wai wadannan gidajen da aka yi sun suka mai da wajen gari da haka sai ya ga ashe yanzu nan ba daji bane ta hade da makka kamar wata anguwa ce a cikin makka wai sai ya hada sallah fata'awwala usmanu anna alqasra inma yakunu fi halis safari sayyidina usmana ya tawili akan cewa ana yin kasaru ne a cikin turbat tafiya kamar yadda muka ji a karatun baya wa rudda hadha ta'wili bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam aqama bi makka asharan yaqsuru as-salah akai mai da martani ga wannan tawilin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da yabo fatuhu Makka yana cikin garin Makka kaga ba halin tafiya yake ba kuma wuri ne mai ginannin gidaje amma kwana goma da yayi bayan fatu Makka kasar yake. Ina fata mun gane wannan. Da haka koda an gina gidaje a waje ya zama gari, in dai ba garin ku bane sunan ka matafi ko kaya da zango a wajen ko kana kan hanya ne kasar za kai. Wannan tawili na uku kenan da amsar da aka bashi. At-tawilur rabi, fasara ta hudu da aka yi ma aikin Sayyidina Usman na cika sallah a halin tafiya, annahu qama biha thalatha, Sayyidina Usman ya kwana uku a Mina. Wa kad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah ya ce, yuqimul muhajiru ba'da qada'i niskihi thalatha. Muhajiri dan garin Makka, idan yaje kasar Makka daga Madina, wanda ya hijira ya bar Makka ya koma Madina, a ka'idar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da aka karanta a cikin littafin ainihin wato fiqhus sira, shine annabi ya haramta musu su dawo Makka har bayan an yi fatu Makka, komai ya wuce, kasar Makka ta zama kasar musulunci. Akwai wanda suka nemi su nuna bari su dawo garin su, annabi ya ce a kada wanda ya koma, komawa baya ne gare ku, ku zaman ku a Madina. Waɗanda kawai manzo Allah ya basu su zauna a Makka su ne at-tulaqa, waɗanda ba su musulunta ba sai da suka ga haza ɗin nan, sai da aka zo aka tattara su suka tuba ma Allah, suka nemi alfarma a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa shi ɗan dangi ne mai kirki ne, ba a san shi ɗauka fansa ba, yace to ku je an yafe muku. To waɗannan su daga cikinsu wanda yake zai hijira, su kuma sai annabi ya ce la hijrata ba'da al-fath, kada wanda ya hijira bayan fatuhu din nan. To waɗanda suka riga suka hijira kuma daga cikin as-sabiqun al-awwal min al-muhajirina, wasu kuma sun nemi ai suna da dukiya, suna da dangi, sun fi sanin Makka harkokin rayuwarsu, ka san garin da mutum yake, garin da ya taso inda ya sani. Ko yanzu ne misali kalla ka ga mutanen North East din nan yanzu suna ta komawa garuruwansu, saboda sun saba da garuruwan, can suke da jari, can suke da gonaki da gidaje da ƴan uwa da rayuwarsu. To yanzu da al'amura suka fara lafawa, sai ga mutum koda ya samu abun yi a inda yake ya fi so ya koma can. To sai wasu suka yi tunanin za su koma Makka su ci gaba da rayuwa, sai manzo Allah ya ce musu a'a. Shine wannan hadisin da annabi yake cewa dan garin Makka wanda ya yi hijira ya koma Madina, idan ya je aikin hajji a kasar Makka, to kwana uku kadai aka bashi bayan an gama aikin hajji. Ma'ana idan an gama aikin hajji, ana gama aikin hajji 14 ga wata ne ko 14 ga wata ake gama aikin hajji, to daga ranar kar ya sake 17 ga wata na Zulhijja ta wuce yana kasar Makka. Shine hadisi ne kuma a cikin Sahih Bukhari jama'a, cewa yuqimul muhajir ba'da qada'i niskihi thalathan, kwana uku, fasammahu muqiman, sai suka ce kaga annabi ya kirayi mutumin da yayi hijira ya dawo kasar Makka da suna aikin haji, annabi ya kira shi da suna muqim. Muqim kuma shine akasin musafir a larabci, yuqimu ko fahimci inda suke su makale a larabcin. Al-muqim shine wanda yake zaune a gida, kamar yadda muke danna yanzu nan Zaria garin mu ne ko, to dukan wanda yake zaune a nan Zaria da sunan garin su ne sunan shi muqim. Wanda ya shigo Zaria da sunan tafiya ya zo yin wata harka, shi kuma a yanzu dana da yake zare sunan shi musafir. To wanda aka kira shi da sunan muqim, hukuncen shi irin na mutumin da ke zaune a garin su. Wanda aka kira shi da sunan musafir, hukuncen shi irin na mutumin da yake halin tafiya. Sai suka ce to kaga annabi ya kira shi da sunan muqim, wal muqim ghayr musafir, aka ce wana muqim ne ana nufin ba matafiyi bane. Wa rudda hadha ta'wil bi anna hadhihi iqamatun muqayyada fi asna'i safar, aka mai da martani ga wannan fasara cewa a'a, wannan zaman gida da aka kira anan da suna muqim, ana nufin wani zaman gida ne na musamman da aka kayyade shi, laysat bil iqamati lati hiya qasimus safar, ba irin zaman gidan da yake shine aka san matafi ba, a wani zamani da aka kayyade shi. Ma'ana mutumin da ke zaune din kwana uku, in ka ce na aqamtu fi Kano thalathata ayyamin, a cikin tunaninka da kake bada wannan labarin, sanda kake Kano na kwana uku a Kano, shine ma'ana wannan ikama, ai na je Kano kwanaki kwana na uku. Shin kwana ukun nan da kace a lokacin da kake zaune a Kano kwana uku, shin a cikin tunaninka da fassararka ya kake daukan kanka mutumin gari, kake daukan ko bako, dan in mutumin gari ne zaka baje kayanka ka bude jakarka ka saki jiki ka kama harkoki idan ko matafi ne kayanka suna na a killace kana lissafa lokacin da kake da shi da abubuwan da ka zo yi kana lissafi in ziyara ce in kasuwanci ne in conference ne in yawon dandine mai kai ka kome da kai ka kana nan a lissafa da lokacinka kamar yadda kowa ya san haka matafi yake kamar yadda kuma kowa ya san mutumin da ke zaune zaman gida a duk inda yake to kayan shi kawai a baje suke yanzu kowa muna anan waye yake da jakar shi a kulle duka kayan shi na ciki da kayan sakawa da soso da buroshi da guzurin shi babu saboda kana gida ne komai naka a babbaje yake ko sai in ka je wani gari ne da sunan tafiya kakan hada kayanka su zama a killace irin na matafi sannan kuma kana da guzuri wanda kake tunanin zai ishe ka har ya dawo da kai kana kaffa kaffa duk abin da zaka siya ko abin da zaka kashe kana lissafa to akwai kudin mota akwai kudin tsaraba akwai kudin shan mai akwai kudin kaza wannan shine irin tunanin matafi ko to mutumin da ke zaune a kasar Makka muhajiri a irin wannan kwanaki uku yana zaune da irin wannan tunanin zaka haina sunan shi matafi ko mun gane jama'a koda ko an kira shi da suna muqim tajawwuzan وقد اقام صلى الله عليه وسلم بمكه عشرا يقصر الصلاه كما ايكاتي منزل الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم يا زون قصر مكه دين كوانكي 10 زمان فتح مكه كما كوانكي 10 نن غبا دين سو قصر يي واقام بمنن بعد نسكه ايام الجمار الصلاه يقصر الصلاه كما هكا يزون امنا باين ياي جيفن شيطان na kwanaki uku nan haka ya zauna yana yin ainihin wato kasuru haka ya zauna bayan ya gama jifan ya zauna a mina kwana uku yana yin kasuru da haka wannan tawili shi ma bai ci ba sai wanne at-tawilul khamis tawili na biyar annahu kana qada azama alal iqamati wal istitan bi mina sayyidina usmana yayi azama yayi nufin ya dauki wato ra'ayin bari ya zauna zaman dindindin a kasar ainihin wato Mina wal istitan ya so ya kama wuri ya gina shine ma'anar istitan ya so ya ainihin wato yi ya kama wuri na dindindin ya zauna wattikhadha daral khilafa ya so ya maida ita ta zama ita ce cibiyar mulki ita ce capital din sa na mulki falihadha atamma dan haka ya cika sallah domin duk mutumin da ya bar wani gari ya koma wani gari da sunan kaura yana isa sai fara cika sallah kamar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka iso Madina da cika sallar da suka iso ko mun fahimci wannan jama'a ma'ana yanzu idan kana zaune a Kano ko Sokoto shikenan sai ka samu wata harka ko yanayin rayuwa ko wani abu da yasa zaka kaurato ka dawo wani gari ka kwaso iyalanka da komai ka taho sanda kuke kan hanya to za ku dinga kasar ne amma da zaran ku shigo garin da kuke niyya yanzu kun dawo nan garin daga nan sai dai lahira misali ko kuma wani abu da hali yayi ko to ana zuwa sallar farko cikawa ne to haka suka ce ya zo da niyyar wai ya maida Mina ta zama ita ce darul khilafa ita ce sabuwar Abuja kenan misali ko to da yazo da haka dan haka daga zuwa sai ya fara cika sallah thumma badalahu an yarja ila al-madina daga baya kuma sai ya tunanin ya canza wannan ra'ayin gare kuma Madina kamar ce kai ne ka baro kauye da nufin ka shigo duniya ka shigo bariki to kana shigowa bariki Kano ko Kaduna ko Abuja da ka zo zaka fara cika sallah ana nan kana cika sallah bayan wani lokaci kuma sai ga kai barikin nan ba za ta yi ba bari ka koma kauyen daga yanzu ka koma ko matafi yake da sai kama hanya kana mai yin kasaru kuma gane wannan jama'a wa hada ta'wilu aidan mimma la yaqwa ita wannan ta'wili ma bai da wani karfi da babu wani labari ingantacce akan sayyidina Usman yayi wannan nufin ko ya yanke wannan hukuncin ko ya bada wannan dokar cewa a fara gine-gine na gidajen ministoci da kwatas-kwatas na manyan ma'aikata da babban ofishin shugaban kasa da makamantansu babu wani bayani akan wannan kawai ta'wili ne na malamai فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين سيدنا عثمان daga cikin muhajirai na farko وقد منع صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم kuma mun ji annabi ya hana mutanen ɗan hijira su zauna ƙasar makka bayan sun gama ibadojinsu warakhasa lahum fiha thalathata ayyamin faqat annabi ya musu sassaucin kwana uku ne kadai falam yakul usmanu liyuqima biha sam usmanu bai iya gangancin yace bari ya zauna a ƙasar makka ba wa qad mana annabi sallallahu alaihi wasallam min zalika bayan manzon Allah ya hana haka wa innama rakhasa fiha thalathan wa zalika li annahum tarakuha lillahi annabi alaihi salam ya musu sassaucin su yi kwana uku ne kadai a kasar makka me yasa saboda sun batta ne dan Allah duk abinda kawai dan Allah kuma ma turika lillahi fa innahu la yu'adu fi abinda ka bari dan Allah ba a komawa gare shi dan haka har manzo Allah ya shude a rayuwarsa sahabbai waɗannan ne da suka yi kaura ba su dawo ba sai dai ƴaƴansu mu kiyaye wannan sai Abdullahi dan Zubair sai Abdullahi dan Umar waɗannan su ba su cikin wanda suka yi kaura suka bari dan Allah an tafi da su ne wasu ma ta aka haife su to akwai waɗanda juyin juyi halin siyasa da rayuwa ya dawo da su makka amma al-muhajirun al-awwaluna suna nan akan wannan al-ahdul awwal din babu wani a cikin su da ya dawo kasar makka da zama babu kuma gano wannan take jama'a waɗanda ma suka bar garin madina saboda wata larura to gaba suka yi irin su bilalu sai suka tafi kasar sham kaga tafi nisa tafi karancin albarka akan makka amma ba su dawo makka ba lokacin da manzo Allah ya rasu sayyidina bilal da yaga cewa shi ba zai iya rayuwa a madina babu manzo Allah ba zai iya ba hankalin shi ya kasa dawowa jike shi sai ya ce kawai zai bar garin har sayyidina abubakar ne mai hana shi ce to sai dai zaka mai da ni bauta amma ba zan zauna ba ya ce ya hakuri Allah ya kiyaye hanya sai kama hanya ya tafi shi kasar sham haka waɗanda suka fita jihadi zuwa kasar sham irin su Khalid da irin su ainihin Yazid ibn al-Khattab da makamantansu da suka je can bayan jihadi gari ya musu dadi sai suka nemi wuri suka kama wuri suka gina suka yi zaman su sun zauna kasar sham da yawa wasu sun zauna kasar Iraki da yawa irin su Aliyu irin su Abdullahi dan Mas'ud da makamantansu amma babu wanda yace wai bari kawai ya dawo makka ya zauna abinda annabi ya hana to kaku ba da rai ka ware sayyidina Usmana ɗaya daga cikin manya a wannan tawaga ta muhajirai ka ce wai shi yayi nufin ba ma dawowa makka ba ya ɗauko halifancin manzon Allah gaba ɗaya daga madina ya dawo da shi kasar makka bai wannan ba sayyidina Ali da ta kama ya ɗauke halifanci daga makka daga madina ko bai kawo shi makka ba ina ya kai shi kufa ina fata muna gane waɗannan jama'a duka tarihi ya tabbatar da abubuwa ga sunan sanannun abubuwa ne to ba zai yiwu sayyidina Usmana ya dawo makka bayan annabi ya hana ba saboda annabi ya hana su ne domin sun bar makka dan Allah wa ma turika lillahi fa innahu la yu'adu fi duk abinda ka bari dan Allah a kaida addinin Allah baka dawowa gare shi wala yustarja'u baka cewa a dawo maka da shi ko da ta bayan gida ne ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق صدقته لصدقتي na daga cikin irin wannan shine aka hana idan kai sadaka da wani abu ka dawo kuma koda da saye ne ka kara mallakar shi in ka ba mutum sadaka riga to baka zuwa kuma ka siye ta a hannun shi ko a hannun wani shi ka dawo da ita haka duk abin da kai sadaka da shi baka tawowa baka baya kuma karkashin mulkin ka koda ta hanyar ciniki saboda ka rabu da shi ne dan Allah ina fata mun gane wannan ka rabu da shi ne dan Allah to baka dawowa da shi koda ta wata dabara ne haka koda wani abu ne aka yi rigima da kai da wani da kuke da musharaka a kan shi kamar na gado ko na ainihin wani abu makamancin haka ko wani rikici da ya hada akan wani fili in dai haka ce ka bari dan Allah ko to ba a so ka ce kuma ka dawo kana rigima kar ka sake dawo kai rigima ka bar wa Allah din kawai domin kaga gidajensu ne da garuruwansu da iyalansu da danginsu suka fita wani ma da rigar jikin shi kawai ya fita ko wando babu irin musu abu wanda sasari ya gudu irin ainihin Huzaifa da ire-irensu haka suka gudu cikin dare suka dinga sulalewa suna guduwa kuma sun bar wannan garin ne da wannan dukiyar da waɗannan abubuwan dan Allah to shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta musu su dawo su zauna a makka har ma yana takaicin akwai ɗaya daga cikin su wanda ya dawo kasar makka sai ya mutu a makka manzo Allah yana takaici yana cewa lakinnal ba'isa sa'ad ibn mai sunan shi fitinin shi ya bace mu mutumin wanda aka taho da aka zo sai ya mutu a kasan Makka aka mishi kabari a kasan Makka to wannan Sa'd ibn Khawla na'am lakin al-ba'is Sa'd ibn Khawla yarsiruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ta bi Makka manzo Allah yana mai ta'aziyya yana alhinin cewa wane daga cikin sahabbai na farko farko da suka hijira suka dawo Madina Allah ya kaddara mishi wani zuwa Makka da aka yi kawai sai a shigar da ajalin shi ne sai ya mutu ta kaidar sunna kuma duk inda ka mutu nan ne kabarinka ba daidai bane abin da ake yi na a dinga daukar gawa ana yawo da ita wajen kilomita 1000 daga Lagos akai gawa Kano daga Kano akai gawa Sokoto ko Maiduguri ko daga India a dauko gawa ta Kano ta Kano a kawo Zaria duk wannan al'adu ne kawai ko da mutumin da ke mataccen yayi wasiya a rayuwarsa cewa idan na mutu akai gawa ta garinmu ba za a kai ba wasiya ce ja'ira karanta ahkamul janayiz to haka da ya mutu a Madina a Makka sai suka mai janayiza ana sai manzo Allah yana addu'a yana cewa Allah ka cika wa sahabbaina ladan hijirarsu wannan kuma shi kuma haka Allah ya kaddara mishi an yi hijira amma kuma ya koma ya mutu a gidan kafircin shine ta'aziyya da manzo Allah yake mishi alhilin da yake akan mutuwar tasa ina fata mun gane wannan jama'a na'am yi mutu a ina eto kamar mutum misali a kai shi asibiti wata kasa a yanzu kamar irin India sai zama inda aka kai shi babu musulmai ko abinda kake nufi ba za a yi mishi janaiza irin ta musulunci ba ko kuma akwai su ka'idoji waɗanda ba za su yi ba ta to in haka ne to ya zama uzuri larura wannan za a iya ɗauko shi a dawo da shi in ya zama a can ba zai yiwu ba a can ba zai yiwu ba kamar misali yanzu a ce mutum ne ya haɗari ko da a nan gari ne haka a nan cikin Najeriya sai ya zama inda suka haɗarin daji ne kuma babu kayan aikin jana'iza a wajen to babu laifi a ɗauke shi a kai shi aqrab makan kaga nan ma an yi transporting ɗin gawaye an ɗauke shi an kai shi gari mafi kusa da wurin da aka haɗarin a mai jana'iza haka idan mutum ya je amma a yanzu da muke magana kamar India akwai musulmai kuma akwai inda ake yi ma gawawaki jana'iza din sai dai watakila akwai tsada da za a sai kasa inda za a rufe za a biya kudin coroners masu wankin gawa da sauransu mutum bai da wannan halin to wannan kuma wani larura ce ita ma sai dai da wuya mutumin da ya daukan dawainiyar kai mara lafiyar shi India idan bai da halin yin haka kuma da wuya ko ba haka bane jama'a dan ai ba talakawa ne ke kai marasa lafiyarsu kasa waje ba haka nan Egypt da ake zuwa ana Egypt kan dama kasan musulmai ce kai tsaye to ana iya bayan mutum ya rasu in Allah ya cika wasu a can sai a je a samu wasu abin nan musulmai ko limamai ko kungiyoyi suna nan na taimako NGOs suna daukan hidimar ai mishi jana'iza yawanci yakan faru ne saboda mutane sun fi ganewa wasu sai an kawo su makabartar garinsu ko kuma sai ƴan uwansu sun gagawo su in ba su gagawo ba sai da mutum ya mutu bane zaga irin mutane da suke zuwa yawon duniya ko suke rayuwa a wasu wurare kuma aikata a Lagos Abuja Port Harcourt da sauransu su kuma akwai duniyanci da ke faruwa shine mutanen waɗannan wuraren ba su san ganin gawa ba su san hulɗa da gawa saboda wuri ne da yake hardcore capitalism duniya kawai aka shiryawa zaka je ga birni lafiyayye kamar Abuja zaka gama yawanka ba za ka ga makabarta ba ba a shirya ma mutuwa ba ko mun fahimci wannan kamar idan cikin ABU ne duk gine-gine da ke cikin jami'a ABU babu makabarta in an mutu sai a kai can wani ƙauye can baya ake kai gawa daga ABU an yi gidan baki an yi hostel an yi kasuwa filin kwallo wurin karatu wurin shakatawa wurin nazari komai an yi amma ba wurin rufe gawa ba to haka Abuja ma take daka idan mutum ya mutu a irin wannan garin sai ya zama liyabili tare sai da ra'ayi ci amma fara tunanin wai ya ake yi ne ma duk an ma manta ma saboda duniya kawai yake ya can to sai ya zama ya fi musu sauki ko nawa ne a biya daga Lagos din zuwa garin nan na Zaria ko Kaduna ko Kano sai a biya ma gawa fa 100 zuwa da 50 baka ba ka wuta mota wani lokaci kan fa haka idan ambulance ne ma wannan za a saka ta ma a budaddiyar mota kenan ko bus ko Hilux sai ka ji an ce 100 150 charge ake sosai idan ku za a kawo ta ma a mutunta a cikin ambulance to wannan kuma wani ma abu ne na daba amma yafi sauki ga mutanen da suke rayuwa a irin wannan wuraren su yi haka saboda kuma wani lokaci akwai inda kuma in an rufa gawa akwai barayi masu satan pieces na jikin mutane to duk irin waɗannan ne in aka duba ya zama shugaban al'umma a wannan wurin ko malamin da ke cikin wannan harka ya ga dacewar a fatawance cewa to wannan gawar da mu rufe ta anan a zo wasu su tone ta gara mun tafi da ita to wannan yayi fatawa ne amma ba sunna bane sannan in za a tafi da ita ba cewa za a yi dole sai an kawo ta har garin su ba sai a kawo ta gari mafi kusa da wannan wajen inda za a yi rufewa misali daga Lagos sai a ce to in akwai makabarta a Ibadan sai a kai Ibadan a rufe ba za a ce dole sai an kawo ta Zaria ba kuma gane wannan wannan a bisa fatawa kenan shine idan ana tunanin wani cutarwa zai faru ga gawan ko kuma ba za a samu musulmin da za su mata sallah ba ko kuma ba za a samu kayan aikin rufe ta ba babu abun tona kabari babu likafani babu wurin da za a mata wanka sai a yi moving ɗinta zuwa nearest wato gari gari mafi kusa inda ta samu wannan alfarma wannan ainihin right amma mujarradin ɗauko gawa kawai dan wane ɗan gari kaza ne sai an kai gawar garin su sannan za a rufe shi wannan ba sunna bane wallahu a'lam na'am
hadisin janna da Allah ya
yi
da Allah ya ce ina
munafiqu man sabaq eh hadisi ne ingantacce insha Allah hadisi ne ingantacce mina munafiqu man sabaq ya da isnadoji da wanda ba su tabbata ba amma bi majmu'i turuqihi hadisi ne wanda yake ingantacce hasan insha Allah har shi mal albani yana da gaskiya da san da ya taraji'i akan da ya rawata shi daga baya bai ce ya inganta eh yayi magana akan shi a wurare daban-daban to shine sai yake cewa wa qala li umara manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace wa umar la tashtariha wala ta'ud fi sadaqatika karka sake ka siya karka koma ga sadakarka lokacin da Umar yayi sadaka da wani abu a cikin dukiyarsa sai kuma waɗanda aka ba su sadakan suka nemi bari su zo Umar ya siya sun fi son kuɗin sai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce mishi a'a karka sai sadakarka faj'alahu a'idan fi sadaqatihi ma akhadha bis-saman kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Umar kamar ya koma kan sadakar sa ne duk da cewa ya karba ne fa da kuɗi ba wai wanda zai kyauta ne ko sadaka yace a dawo min da kayana irin yanda yaro yake yi ya baka abu in yi zuciya yace ba ni kayana na fasa ba irin wannan ba da kuɗi to bai halarta kai haka kuma gano wannan da ke jama'a at-ta'wilus sadis sai kuma fassara ta shida annahu kana qatta ahala biminan wal musafir idha aqama fi mawdi'in wa tazawwaja fihi aw kana lahu bihi zawja atamma cewa an wayi gari sayyidina Usman ya zama dan gida ne yanzu Amina ya tashi daga matafi wal musafir dan shi matafi idha aqama fi mawdi'in idan ya zama na dirshan a wani waje wa tazawwaja fihi har yayi aure a wannan gari aw kana lahu bihi zawja ko kuma ya iso garin da dama yana da mata a garin atamma to cika sallah dai dinga yi in kana da mata a wani gari to garin yanzu a wurin ka ba bakunta bane ma'ana kai ne kana zaune a gari kaza kuma kana da wata mata a wani gari daban to wancan garin da kake da mata da kake zuwa wata harka kana zuwa sarin hatsi ne a gari kaza sai hulɗa ta yi daɗi tsakankaninka da masu sai da hatsin har sai suka baka yaka aura kuma sai ka bata a garin sai zama duk sanda ka je garin kana da wurin kwana kana da iyali kana da masauki to yanzu in ka je garin to gida ne shi ma ba bakunta bace wannan haka yake a fiqhu ina fata mun gane wannan haka idan wani dalili yasa ka dauki matarka daga wani gari ka kai ta wani gari ta zauna kai kuma kana wani gari kana aiki ko kana wani harka ko kasuwanci ko karatu to garin nan da ka je inda matarka take shi ma gida ne a wurinka duk sanda ka je garin za ka cika sallah haka malaman fiqhu suke bada wannan fatawa wayurwa fi zalika hadithun marfu'un sai kuma suna ruwaito hadisi marfu'i akan haka to inda aka samu tatabar zaki nan anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga manzon Allah farawa ikrimah ibn ibrahim al-azdi an ibn abi gubab an abihi qala salla usman bi ahli mina arba'an wa qala cewa sayyidina usman wai yayi wa mutanen mina salla rak'a hudu sai yace da su ya ayyuhan nas ya ku mutane lamma qadimtu ta'ahhaltu biha ni kun ganni da nazo garin nan to na mai da wannan gari na mina ya zama gari ne gare ni wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu saboda naji manzon Allah ne yana cewa idza ta'ahhala ar-rajulu bi baladatin idan mutun ya samu iyali a wani gari fa innahu yusalli biha salatal muqimi zai dinga sallar cika sallah ne a wannan garin to wannan hadisi bai inganta ba kar aje da nisa wancan da kake ji a cikin isnadin ikrimatu dan ibrahim al-azdi wannan mutun ne wanda yake da'ifi kamar yadda al-imam al-bukhari ya faɗa a cikin littafin shi na abdu'afa wal matrukin haka nan al-imam al-uqayli a cikin ainihin wato kitab ad-du'afa haka ibn al-jawzi a littafin shi ma mai suna ad-du'afa wal matrukina sai kuma wancan ibn abi dubab shi ko majhuli ne ba a san shi ba an dai san sunan shi abdurrahman dan al-harith dan sa'd dan dubab dan abu dubab ba a san ko shi waye ba to kaji illa guda biyu a cikin isnadi kwaya daya dan haka ne malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya gafarta mishi ya kawo wannan hadisi a cikin ad-da'ifa ya tabbatar da raunin shi a lamba ta 2415 da hadisin bai ma inganta ba da wannan surar da yazo cewa sayyidina usman ya kafa hujja da wani hadisi da yaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai annabi ne yace in kai aure a gari ka zama dan garin amma dai malaman fiqh suna bada fatawa da ma'anar wannan hadisin cewa wanda duk yake da mata a wani gari to wannan garin garin su ne in kana da iyali a gari na da gaskiya abin da ke mai da garin ya zama garin ku rawahu al-imam ahmad rahimahullahu fi musnadihi wa abdullah ibn az-zubair al-humaydi fi musnadihi aidan yace al-imam ahmad Allah ya gafarta mishi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi na kitabul musnad haka abdullah ibn az-zubair al-imam al-humaydi malamin su bukhari Allah ya gafarta mishi shi ma da musnad ya rawaito wannan hadisin wa qata allahu al-bayhaqi bin qata'i bayhaqi ya mishi ainihin ya raunata wannan hadisi da cewa akwai inqita'i a cikin sa wa tad'ifi ikrimata ibn ibrahima sannan bayhaqi ya ƙara raunata ikrimatu dan ibrahima kamar yadda muka ji daga malamai su bukhari da su uqayli da su ibn jawzi qala abul barakati ibn taymiya malam al-imam ibn al-qayyim yace al-imam abul barakat majduddin ibn taymiya kakan ibn taymiya ahmad ibn abdul halim ibn abdus salam to abdus salam din shine wannan abul barakat ibn taymiya kakane ga ibn taymiya shaykhul islam yace wa yumkinu al-mutalaba bi sabab ad-da'f muna da yancin shi yana karkata ne ga cewa wannan hadisin ba mai rauni bane yace duk wanda yace hadisin na da rauni sai mu ce ya kawo mana hujja fa innal bukhari ya zakarahu fi tarihi ai bukhari ya ambaci wannan mutumin ikrimatu dan ibrahima a cikin tarihul tarihin al-imam al-bukhari wa lam yata'an fihi a cikin at-tarikh din kuma bukhari bai soki mutumin ba wa adatuhu al-adab bukhari zikrul jarhi wal majruhina yana ambaton suka da wadanda aka soka ne a cikin littafin wa qad nassa ahmad wa ibn abbas qablahu an al-musafira idha tazawwaja lazimahu al-itmam yace amma dai kuma imam ahmad inji ainihin wato ibn taymiya kina abul barakat yace ai imam ahmad da ainihin ibn abbas tun kafin imam ahmad din kenan ya fada karar cewa wanda duk yayi aure a wani gari to wajibi ne ya cika sallah a wannan garin wa hadha qawlu abi hanifa wannan kuma ita ce fatawa abu hanifa wa malikin da imam malik wa ashabihima da daliban mazhabin waɗannan mutane guda biyu wa hadha ahsanu ma atubira bihi al-usmana wannan shine mafi kyan abinda aka kafa kudiri da shi da sayyidina usman cewa ai an ce yana da mata ne a garin da haka yake cika sallah wallahu alam amma dai hadisin bai inganta ba amma wannan ita ce fatawar malamai kaji daga cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas daga cikin manyan malaman sunna kuma al-imam ahmad da abu hanifa da maliku kuma da ita ake aiki wannan fatawa, cewa in ka je gari kana zaman baƙo ana nan sai aka baka mata ka aura, to daga ran da aka baka mata fa next sallah da zaka yi a garin nan cika sallah zaka yi ka zama dan gari. Ina fata mun gane wannan. Kana da mata a garin to ka zama dan gari. Wa qad utbira an Aisha annaha kanat ummul mu'minina, dangane da Aisha fa malamai sun nemi su kawo mata uzuri suka ce ita kuma Aisha ai uwar mu'mine ce. Fa haythu nazalat kana watanaha, inda ta sauka cikin yayinta take da haka a gida take. Wa huwa aidan i'tizarun da'ifun, yace wannan ma uzuri ne mai rauni. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam abul mu'minina aidan, manzon Allah ya uban mu'mine ne ko? Wa ummatu azwajihi far'un an ubuwati, waɗannan matan sun zama uwayen mu'minai ne a matsayin reshe ga kasancewar shi uba na addini ga mu'minai, sai da suka zama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka samu alfarmar zama iyayen mu'minai ko a jikin shi suka dausani wannan falala. Wa lam yakun yutimmu li hadha sabab, shi ma baya cika sallah yace duk inda naje cikin ƴaƴana nake da haka a gida nake cikin al'umma ta nake ƴaƴa ne da jikoki da tabbakunni baya cika sallah dan wannan sababu. Wa qad rawa Hisham ibn Urwa an abihi annaha kanat tusalli fi safari arba'an, Hisham dan Urwa ya rawaito daga baban shi Urwa dan Zubair cewa Aisha ta kasance tana cika sallah a halin tafiya. Fa qultu laha, sai ni Urwa ta ce da ita, law sallaita raka'ataini haba goggo, sai da ki sallah mana raka'a biyu da aka sani. Fa qalat ya ibn akhi, tace kai ya kai dan gidan dan uwana, innahu la yashqu alayya, ni raka'a hudun baya bani wani wahala ne. Wannan riwaya ce a cikin littafin Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi da isnadi ingantacce, an samu malamai da dama sun inganta isnadin kamar al-Imam az-Zaylai a cikin Nasbur Raya da kuma Ibn Hajar al-Asqalani. Ina fata mun gane wannan. Kaga ita da kanta ta faɗi cewa tana yi ne saboda bata jin wahala tsakanin biyu da hudu, shi ma ba uzuri bane a shar'ance. Qala ash-Shafi'i rahimahullah, al-Imam ash-Shafi'i sai yace Allah ya gafarta mai Imam ash-Shafi'i, law kana fardul musafirina raka'ataini lama atammaha Usman, da a ce abinda yake farilla a gun matafiyi shine raka'a biyu, to da Usman bai cika sallah ba, wala Aisha, kuma da Aisha bata cika ba, wala Ibn Mas'ud, kuma da Ibn Mas'ud bai biye wa Usman wajen cikawa ba kamar yadda muka ja ba. Walam yajuz an yutimmaha musafirun ma'amuqin, kuma da bai halasta matafiyi ya cika sallar shi tare da mai zaman gida ba. Mas'alar da aka ambata jiya, matafiyi in yana bin mai zaman gida cikawa zai yi ko ragewa, zamu zo kan mas'alar nan ya yi kusanci da ita ne. Zamu karanta bayanai daga ainihin malamai mazahib din wanda suka ce cikawa zai yi da wanda suka ce ba zai cika ba. To shi nan a zahiri Imam Shafi'i na tafiya ne akan cewa matafiyi idan yana bin wato mai zaman gida to zai cika sallah ne. Idan mai tafiya da ke da raka'a biyu ya zo ya bi sallar waɗanda suke da raka'a hudu, to a gun Imam Shafi'i zai cika sallah ne. To don haka da a ce sallar shi asali farilla raka'a biyu ce, da babu yadda zai yi ya maida ita hudu saboda yana bin wasu masu yin hudu. Wa qad qalat Aisha, Aisha kuma ta ce kullu zalika qad fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duka waɗannan abubuwa manzon Allah ya aikata su. Atamma wa qasara, ya cika sallah kuma ya yi kasaru. Mun ji wannan bata inganta ba ko? Thumma rawa'an Ibrahima, sannan Imam Shafi'i ya kawo riwaya daga Ibrahim ibn Muhammad an Talha ibn Amr an Ata'in ibn Abi Rabah, daga Ata'u dan Abi Rabah an Aisha qalat, Aisha take cewa kullu zalika fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, duk waɗannan ayyuka manzon Allah ya aikata su. Kasara salata fi safari wa atamma, ya rage sallah a kasaru, yayi kasaru a halin tafiya kuma wata rana ya cika. Wannan hadisi ne da'ifi jama'a, isnade shi ga wani mutum nan mai suna Talhatu dan Amru dan Usmanu al-Hadrami kenan. Malamai suka ce matruki ne, haka al-Imam Ahmad ya faɗa, haka Ibn Ma'in ya rawaita shi da sauran malamai, da haka ba za a aike shi ba. Shafi'i ya fitar da hadisin a cikin Kitabul Umm da Musnad Shafi'i da Imam Ad-Darqutni a cikin Sunan ɗinsa da Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kubra, amma hadisi ne mai rauni cewa wai annabi ya ci ga sallah kuma yayi kasuru a cikin halin tafiya. Qala al-Baihaqi, al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi Allah ya gafarta masa yace wa kadhalika rawahu al-Mughira ibn Ziyad an Ata'in, haka ma riwayan Mughira dan Ziyad daga Ata, wato wannan Mughira shine dan ajin su Talhatu dan Amr kenan a riwaya, shi ma daga Ata, shi ma wannan Mughira dan Ziyad munkarul hadith ne, haka Zahabi ya ambata. In ka karanta littafin Addu'afa wa Al-Uqayli da kuma littafin ainihin wato Addu'afa wa Al-Maturki na Ibn Jawzi ga maganganu akan rashin ingancin riwayar wannan mutumin mai suna Al-Mughira ibn Ziyad, da aka shi ma isnadi ne matace wa asahu isnadin fihi. Al-Imam Bayhaqi yake cewa isnadi a wajen mu mafi inganci game da wannan riwayar shine ma akhbarana Abubakar al-Harithi an ad-Darqutni an al-Muhamili qala hadathana Sa'id ibn Muhammad ibn Sawab qala hadathana Abu Asim hadathana Umar ibn Sa'id an Ata'in an Aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqsuru fi as-salati wa yutimmu wa yaftiru wa yasum, cewa annabi sallallahu alayhi wasallam ya kasance yana yin ainihin wato sallah cikakkiya kuma yana shar yana rage sallah a halin tafiya, yana yin azumi kuma yana shan ruwa a halin tafiya. Qala ad-Darqutni, al-Imam ad-Darqutni yace hadha isnadun sahihun, wannan isnadin da kake ji tiryan tiryan to isnadi ne ingantacce, tabbas isnadi ne ingantacce, amma riwaya ce ma'aluliya, riwaya ce munkara. Malamai sun yi inkarin wancan lafazi na cewa wayutim, amma isnadin ingantacce ne, sai dai matanin ne yake da illa da ta saba ma abin da yake ma'lum min addini bid-darura a cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah da dai bai taba cika sallah halin tafiya ba. Ina fata mun gane wannan, amma idan ka bi isnadin tiryan tiryan wadanda ke cike shi tun daga kan Abubakar al-Harisi Darqutni Muhamili Sa'id dan Muhammad dan Sawab Abu Asim Umar dan Sa'id Ata'u zuwa Aisha, ba wanda yake da matsala game da ansar riwayar. Wannan misali ne na hadisi wanda yake da illa a cikin matani jama'a, saboda ya saba abin da yake sananne an san shi a ilmance haka yake, da haka ba za a aiki da shi ba, duk da Darqutni shi saka ji sai ya hukunta isnadin, domin hukunta isnadi baya lazimta hukunta matani, yace isnadun sahihun hadha isnadun sahihun thumma saqa min tariqi Abubakar al-Naysaburi an Abbas al-Duri أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا الآلاء ابن زهير قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها أتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يسألك قرروني إسناد وانده شما إسنادي ني وانده كما انك كليشي ينا شرط المسلم سيوا دق عائشة الله يكارا متى يدى تاي أمرا تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المكة إلى مكة أكفت دق مدينة هرق سم مكة حتى إذا قدمت مكة هرسك جيك سم مكة قالت تشي يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت ناباك فنسر واتاد أبانا كنا تقصر يني فأنا شك سلا وصمت وأفطرت كنا أزمين ينيك وأنا شروا قال سيتشي دئتا أحسنت يا عائشة kin kyauta yake Aisha. Wannan hadisi shi ma isnadin shi ainihin wato tabbatacce ne, amma matani ne munkar, haka malam Albani Nasiruddin ya faɗa cikin Irwaul Ghalib da tahqiqin da yayi littafin An-Nasa'i wanda yake bugawa Sahih Sunan An-Nasa'i da kuma Da'if Sunan Al-Imam An-Nasa'i, anan ya ambaci cewa wannan matani ne munkar. Na'am. Ba a san waye mai riwayan da ya shigo da shi ba dai. Kawai akwai dai matsala a cikin isnadin. Kayan sun lalace. Saboda cewa da tai tana azumi annabi yana shan ruwa. Amin, tana azumi tana cika sallah annabi na kasaru. Barka ji magana daga Ibn Taymiya. Ba Albani ne fara fada ba. Wasa ne to Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah ya kulu malam Ibn Qayyim yace naji babban shehin musulunci Ahmad dan Abdul Salam dan Abdul Halim dan Abdul Salam dan Taymiyyah Allah ya kara mishi rahama yaqulu yana cewa hadha alhadithu kadhibun ala Aisha, wannan hadisi ƙarya ce aka wa Aisha. Wa lam takun Aisha litusalli bi khilafi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'ir sahaba, da dai ba shi yuwa a ce Aisha wai tana sallah sabani irin ta sa annabi da sahabbai. Wa hiya tushahiduhum yaqsuruna, tana kallon su suna kasaru. Thumma tutimmu hiya wahdaha bila mujibin, sannan ita kuma ta cika sallah ita kadai ba da dalili ba. Kaifa wa hiya alqa'ila, ya ma za ka faɗa ka ba ita ce take cewa furitus salatu raka'atayn raka'atayn, an farlanta sallah raka'a biyu ne. Fazida fi salatil hadari, aka ƙara a cikin sallar ainihin zaman gida. Wa uqirrat salatul safari, aka bar sallar tafiya yadda take. Fa kaifa yuzannu annaha tazidu ala ma faradallah, ya za a yi ka zammanci cewa wai Aisha tana ƙarawa akan abin da Allah ya farlanta. Wa tukhalifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu, ta saba manzo Allah da sahabban shi. To kaji dai ƙarshen tuka tuka kenan, tik hadisi ne bai tabbata ba, duk da isnadin shi bai da wata matsala a tare da shi. Ana samun irin haka, za mu zo mu magana akan wata matsala a nan gaba kadai insha Allahu game da irin wannan, da za ka ji al-Imam al-Hakim da kanshi ya laluba ya laluba bai ga matsala a cikin isnadin ba, yace amma dai wannan hadisin ba za ka karbe shi. Kamar da misali mutum na iya zuwa gurin likita a yi duba-duban duniyar nan a rasa abin da ke damun shi, amma yana jin cuta a jikin shi, ba haka tana faruwa ba? A gwada jini, a gwada fitsari, a gwada kashi, a gwada miyau, a gunsuri, a tsunguli jikin shi ma a je a saka a wata na'ura a gwada, a ce ya shiga cikin wani inji a gara shi cikin injin, me yake ce mai CT scan ko duka na'urar nan su kasa ganin abin da ke damun shi. Amma kuma gashi yana amai ko yana gudawa ko yana zazzabi ko yana jin wata damuwa, me suna wannan yanzu mara lafiya ko me ke damun shi? Ba a sani ba. Haka ne samun hadisi haka a ce sunan shi da'ifi, amma ba a san me ya sa mai rauni ba. Yana faruwa har aka tambayi Ibnu Hibbana, wai da ya kuke gane irin wannan? Ya ce ilhama ce kawai, ce in ka tambaye ni ka ji na ce maka hadisi ka zana da illa, ka tabi gunwa ne ka tambaye shi, in ka ji ya faɗi irin magana ta ka ƙara zuwa gunwa ne, idan ya faɗi irin magana ta to ka san mun faɗa ne da ilimi Allah ya ba mu gamdakatar, in ko ka ji mun bambanta to kowa ya faɗi ra'ayin shi. Da irin wannan yana faruwa da hadisai ɗaya-ɗaya, wanda daga hadisi gashi mun karanta wasu a baya ana irin waɗannan da muka ji cewa hadisi kaza to yana da illa da ba a karɓar shi, kuma za mu tarar da wasu a nan gaba insha Allah. Wannan yana mutane cewa fannin ilimin hadisi aiki ne mai zaman kanshi, kuma ba kowane ɗan takife yake shigar shi da ka ba, sai wanda ya ƙware ya san abin da yake. Kuma gano nan da ke jama'a, Allah ya sa mu dace. قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك محمد ابن شهاب الزهري الإمام الله يغفر تامش يتي دا عروة دان زبير يأين دا عروة يباد ونن حديثي قسأينهم ابن شهاب يتي فما شأنها كانت تتم الصلاة يتي تميسا عائشة كتك صلى فقال يتي تأولت كما تأول عثمان kaji abin da dalibai makarantar suka ce, ba su kawo cewa tana da hadisi daga manzo Allah da tana da shi ko a gun su ya kamata a ji su urwatu, sai suka ce ai tayi ta'wili ne. Fa idza kana annabi sallallahu alaihi wasallam qad hassana fi'laha wa qarraha alayhi fama litahwilihi la ibn wajhun, in ko har aka ce wai annabi ya ce ai aikin da tayi mai kyau ne ya tabbata da ita, to babu bukatar ta'wili kenan, ya zama sunna kenan, da urwa ba zai ce tayi ta'wili ba. ولا يصح ان يضاف اتمامها الى التاويل على هذا التقدير, kuma da bai halasta a danganta cikawarta a bisa kaddara cewa annabi ya ce aikin yayi kyau, da bai halasta a danganta abinda tayi zuwa ga tawili ba. وقد اخبر ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين, mun ji kuma Abdullahi dan Umar ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya karawa a halin tafiya daga raka'a biyu, wala Abubakar wala Umar, haka nan Abubakar ko Umar ba sa karawa. Afayuzannu bi Aisha ummul mu'minina mukhalafatuhum, yanzu kana tsammanin Aisha uwar mu'mini da gangan sai ta saba waɗannan mutane, mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da babanta Umar da Abubakar da abokin iyayenta sayyidina Umar waɗannan manyan mutane ta saba musu wa hiya tarahum alhalin tana ganin su ido da ido ya kusuruna suna kasuru wa amma ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallama amma dai kan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama fa innaha atammat kama atamma Usman ya tabbata bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta cika azumi ta cika sallah a halin tafiya kamar yadda Usman ya cika wa kilahuma ta'awwala ta'wilan kowa a cikin su ya nemi neman ma abun nashi wata mafita ne wal hujjatu fi riwayatihim la fi ta'wilil wahidi ma'ahu ma'a minhum ma'a mukhalafati ghayrihi lahu wallahu a'lam hujja da zaka dauka a matsayin ka na musulmi shine cikin abun da suka ruwaito ba cikin ta'wilin ɗaya daga cikin su ba tare da cewa kuma wanda ya ta'wilin wani ya saba mishi kuma wani ya fi shi hujja al ibratu bimara wa la bimara haka suka ce a cikin usulul fiqh idan mutum ya ruwaito abu ya saba mishi to za a kalli abin da ya ruwaito ne ba za a kalli abin da ya saba ba imamu malik yana da riwayoyi a cikin muwatta akan ainihin runguma hannu sai malikiya sun ce kada a rungume sai a ce a za a kalli abin da ya ruwaito ne ba abin da kuke faɗi ba to haka nan ba Aisha ta ruwaito cewa annabi yana kasaro a ko'ina sai aka samu kuma ita kuma ta cika wata rana to wanda ta ruwaito shi za a dauka ba abin da ta cika ba sayyidina Abu Huraira ya ruwaito hadisin alula cewa ga iya inda ake wankewa sai aka kama shi tana yana wankewa har kan doron wuyan shi yana wanke kafa har zuwa wajen cinya har saman gwiwa yana wanke hannu har zuwa hammata da aka gan shi aka ce me kenan kuma Abu Huraira sai ce da na san kuna kallon ma ba zan yi ba ce ina so ne haske na ya wuce na kowa da aka ce za a ga haske a jikin hannaye da kafafu da fusakun masu alula ina son nawa ya kawo dokin wuya ne ya kawo hammata ya kawo hagwiwa kaga tawili ne wannan al ibratu fima rawa la fima ra'ahu Abu Huraira to kaga yanda ahlus sunna suka fi kowa hankali kenan da iya hulɗa da nasu shi yanda dan shi idan yazo nan to ya samu abun suka ya samu abun yin zindikanci da ƙarya da batanci da waɗannan mutane abinda wannan ke tabbata maka cewa su ƴan adam ne suna iya samun kansu a cikin kuskure ko yin abinda ba shine ya kamata su yi ba wannan kuma yana faruwa ga dan adam sai ma'sumi wanda Allah ya tsare shi to idan yayi wannan abun ba abun a dauki zari'a ce ga kyarar mutumin da yake ba musamman mutumin da yake da sawabiq na alkhairi mutumin da yake mai falala mutumin da Allah ya yarda da shi mutumin da Allah ya ce dan aljanna ne mutumin da yana da manzala sallallahu alaihi wasallama sai a nemi mishi uzuri ko kuma a yadda magana shi ko da ba a dan shi uzuri ko da ba a samu uzurin da za a karba ba amma dai ba za a aiki da magana shi a bar ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama ba shine abin da zai anan sayyidina Usman da Aisha radiyallahu anha wa anhu abinda suka yi dinnan tawili ba daidai bane Allah ya kara musu yadda Allah ya gafarta musu iyakar magana kenan menene daidai shine na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sunna shi zabi ina fata mun gane wannan kuma wannan ba dalili bane akan a kyare su dan in aka bude wannan kofar to babu wanda zai tsira ya kai dan shi a har wanda kake goyen baya din shi ma yana da irin waɗannan mukhalafat din dan shi ma dan adam ne Allah ya gafarta mana Allah kuma ya kara musu yadda gaba ɗayan su wa kad qala umayyah ibn khalid li abdullah ibn umar umayyah dan khalid yace da abdullah dan umar inna najidu salatal hadri wa salatal khawf fil qur'an yace to mu dai a cikin alqur'ani mun ga inda aka ce ai sallah irin ta zaman gida kuma mun karanta inda aka ce ai sallah irin ta tsoro wala najidu salatal safari fil qur'an amma bamu ga inda aka ce ai sallah irin ta matafi ba wannan ya fara samun ra'ayi na yan kalakata ne yana hawa kwakwalwar shi kenan fa qala ibn umar sai abdullahi dan umar yace mishi ya akhi inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallama allah ya aiko manzon shi muhammad sallallahu alaihi wasallama wala na'lamu shay'an mu ba mu san komai ba fa inna ma naf'alu kama ra'ayna muhammadan sallallahu alaihi wasallama yaf'alu kadai muna yin abinda muka ga manzon Allah yana yi a wata riwaya shine sai ya ce mishi kai imani da manzon Allah yace yace to kai abinda kai aka ce maka yayi wannan riwaya duka suna cikin littafin Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi da isnadoji kyawawa haka jama'a wannan shine zaman lafiya kawai abinda manzon Allah yayi shi za a yi ba za a bar na manzon Allah a kama na wani ba wannan nan ko wane ne shi ka'inan man kana jama'a ko sahabi ne ko shehi ne ko malami ne ko mai mazhaba ne ko babban tabi'i ko wane ne balantana kuma wani wanda bai kai ga matakin malanta ko sabantaka ko daraja ilimi ko wani ainihin falala ba وقد قال انس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma mun ji Anas ya ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila makkata fa kana yusalli raka'ataini hatta raja'ana ila almadina ya kasance yana sallah raka'a biyu har muka dawo garin madina har aka tafi aka dawo raka'a biyu kawai ake babu wasu kwanaki da za a ce an yi kwana uku ko an zauna ko ana taraddudin abinda za a yi yaushe ne ko ba yaushe bane a fara cika sallah duk waɗannan maganganun na malikiya dukkanin su ba su da asali in dai sunan ka matafiyi to tutur matafiyi sallar shi kenan sai dai in ka canzawa kanka nomenclature daga matafiyi ka koma dan zaman gida saboda akwai lokacin da zaka zauna a wani gari haka ji ya zama garin ku ko kuma tun farko ka dauka nan garin ku sai ka cika sallah amma da zaka zo garin Zaria Jami'ar Ahmadu Bello ka zo yin digiri shekara 4 in dai sunan ka matafiyi daga garin to din zaka yi sallah kasar zaka yi na fata mun gano na jama'a sai dai in ka mai da garin Zaria yanzu shi ma garin ku ne in kai ka dauka haka kana jin yanzu garin ku ne ka baje kafa ka samu wurin zama to fa biha wa ni'mat nan sai ka cika sallah haka wanda yake mai halin wato tafiye-tafiye dan kasuwa ko direba dan kasuwa ne yau ba shi Dubai ko ba shi Switzerland GB yana China ya wuce Tokyo duk inda ka je in dai sunan ka matafiyi to sallaka ko ta matafiya kasar uci kamar yadda duk inda kake in dai sunan ka mazaunin gida sallaka cikawa ce ba ran da zaka yi tunanin cewa to yau ho barin na rage babu wanda yake tunanin ku to haka in kana matafiyi babu ran da ya kamata kai tunanin ba zaka cika wannan shine paralel da Allah ya daura maka jama'a wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwana kaza da sauransu an samu kwana 19 kaji wani kwana 10 da sauransu yana yin kasu babu wani dalili ingantacce da yace bayan kwana 3 a dakata ko in kana da wani abu da kake yi kana sa ran samun shi to sai ka dakata in baka da kaza kai kaza duk waɗannan maganganu ne na malamai ba su da mashiga a cikin asalin doran sunna ingantacciya fatawoyi ne ba za a aiki da su ba na'am eh daga ina asibitin shi ka gani shi daga nan cikin gari muciya ko sabon gari ko tudun wala zuwa asibitin shika malal albani mai da asibitin shika kasar yake duk mun taba zuwa da shi hannu ta mamaki nace malal ai kasar ana yace malal nan zariya ne ai nan shika ne shika ba zariya bane Allah ya gafarta mishi ma'ana yadda garuruwan suke ne a yanzu a irin da duka waɗannan garuruwa ne daban-daban samarin gari ne daban cika gari ne daban zabi gari ne daban dogarawa gari ne daban to ana nan ne sai suka haɗe suka zama gari guda amma dai shika kam to gaskiya ba zariya bace don ko kaga ko sunan asibitin za ga an ce Ahmadu Bello University Teaching Hospital shika zariya ma'ana a garin shika a ƙasar zariya shi za ka suke rubutawa kamar yadda za a ce Ahmadu Bello University Zaria Nigeria a garin Zaria kasar Nigeria ba ka ji da sunan jami'a ba to wajen asibitin kuma a garin shika a kasar Zazzau shika gari ne mai zaman kanshi Abdullahi Dan Umar yana fita mil guda shine mil kuma guda yanzu kamar kilomita 3 kenan daga garin Makka a Madina kuma gona ce yake zuwa hadisi na cikin bulugul marab nan kusa idan ya je wurin ya gama noman shi lokacin sallah yayi sai ya kasu haka yace idza kharajtu milan kasartu as-salah in na fita mil guda to sallah ta kasarci in dai sunan abin da kai tafiya to shikenan tsakai da Allah ni naje shika bana yin kasaro amma me yasa saboda da shika da samarin ni kuma a irin dabi'ar rayuwata to anguwa na dauke su saboda kusan kullun sai na shiga na fita to shi da ranan da Malal Albani yace zai kasar sai abu ya ba mamaki ina ganin to ai ni anan nake
yana iya faruwa haka a cikin ɗabi'ar mutum, saboda yau da kullun sai ka kamar ba tafiya bace. Kamar misali yanzu Kaduna da Zaria, mutane suke yin zuwa Kaduna, ƴan kasuwa, teloli, ma'aikatan gwamnati, direbobi, daga nan Zaria zuwa Kaduna, galibin su ba sa ji a jikinsu cewa tafiya suke. Wani zai fita ma ya je, ni nakan shiga Kaduna wata rana so biyu, kagare ba direbin mota bane, amma wata na ruwa tana sa sai ya shiga Kaduna safe, kafin la'asar kuma in ƙara shiga in fito, ba ma wanda ya san na je. Misali, to haka a garin nan na Zaria akwai kafintoci da teloli da ma'aikatan gini, ƴan Zaria ne amma wurin ayyukan su a Kaduna ne, sai gari ya waye kawai sai su shiga mota su tafi. Haka ma'aikatan gwamnati, haka malaman sakandare, haka ma'aikata a university kasu, haka ma'aikata a asibiti, daga Kaduna masu zuwa Zaria aikin gwamnati a shika da samaru da FCE da aviation duk suna nan. Duk waɗannan ba sa ji a jikinsu matafiya ne ko amma ko matafiya ne, saboda Zaria gari ne daban, Kaduna gari ne daban. To sai ran da wannan abin ya faru tare da ni da Malam Albani, sannan sai na dawo cikin hayyacin na ce okay, da gaskiya fannin ba Zaria bane. To wannan misconception din na iya samun mutane da yawa cewa ai nan ba tafiya bane, saboda baya sallama da mutane in zai tafi wajen, bai nada kaya, bai neman guzuri, dan yana ganin routine ne kawai, akai a kawo, akai a kawo. Kuma mun gane wannan, to wannan ya danganta ga yadda mutum ya dauka da kuma irin lifestyle din da yake living, da yadda yake rayuwa a kanta. Amma dai Kaduna kam zuwa Zaria, ko da kana zuwa kullun, to tabbas wannan tafiya ce, sai kai kasar, in ba kai kasar ba kana cikin wani hali na sabawa sunna. Ina fata mun gane wannan. To ya danganta kuma, idan ka je misali yanzu garin Kaduna haka, akwai anguwanni da suke gefe, duk yanzu sun haɗe da garin, kusan duk wani gari saboda yawaitar al'umma yanzu, idan ka je zaka ga duk sun haɗe. In ka je Kano yanzu nan, tun daga kura ko karfi haka shiga Kano, sai ga kusan duk ya zama gari guda, babu inda zaka wuce kilomita 3-4 babu gari, babu anguwa. Haka in ka kama hanyar daga Kano, daga kama hanyar Maiduguri ko hanyar Katsina, duk haka zaka gani. To haka in ka je Sokoto, haka nan Gusau, haka duk gasana. Yanzu daga nan Zaria zuwa Kaduna kusan gaba daya yanzu al'umma ce, baka wani tafiya da zaka ga wai daji, amma kuma garuruwa ne wanda suke mustaqillai, masu cin gashin kansu. Kenan daga gari kaza zuwa next gari, to ba gari daya bane, indai ya kai sunan shi wani gari daban ba unguwa ba, to kasar ne aslan insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sai ya ce wa qala ibn umara sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fi safari ala rak'ataini wa ababakrin wa umara wa usman radiyallahu anhum wa hadhihi kulluha ahadithu sahiha. Haka Abdullahi dan Umar yace na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, na fita tare da sayyidina Abubakarin, tare da sayyidina Umar da Usman, dukkanin su dinnan suna yin kasaru ne a cikin sallolin su. Wadannan hadisai Ibn Qayyim yace kuma dukkanin su hadisai ne ingantattu, ba su da kura a kansu. Jama'a, kun ji wadannan bayanai da Malam Ibn Qayyim ya ta mana su a yau din nan, da kokarin fassara mana ayyukan waɗannan sahabbai guda biyu, Aisha da Usman dan Affan, Allah ya ƙara musu yadda, waɗanda aka same su da canza yanayin sallar matafiyi daga raka'a biyu zuwa hudu, da ta'awila ɗin da suka yi ƙoƙarin yi, da kuma yadda malamai suka fassara waɗannan maganganu, da kuma tikewa akan cewa ayyukan su dai ba abin abisu akai bane, za a bibiyi abubuwan da suka ruwaito ne daga annabi alaihi salatu wassalam. Faslu, malam yace ga wata gaba, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iqtisaru ala al-fard, na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya dinga takaituwa a halin tafiya akan sallar farilla. Wa lam yuhfaz anhu sallallahu alaihi wasallam annahu salla sunnata salati qablaha wa la ba'daha, ba a kiyaye ba cewa manzon Allah a halin tafiya annabi alaihi salatu wassalam aka ce gashi wai yana yin sallar sunna ta kafin ko bayan azhar, sunnar kafin la'asar, sunnar bayan magariba, sunnar kafin da bayan isha da makamantansu, illa ma kana min alwitri wa sunnatul fajr, abinda kawai yake kiyayewa baya barin su shine wutri, sallar karshen wuni bayan sallar isha, da kuma sunnatul fajr ita ce rak'atul fajr kenan fa innahu lam yakun li yada'uhuma hadara wala safara wadannan kam sam ba a taba samun annabi alaihi salatu wassalam yana barin sallatar su a zaman gida ba ko a halin tafiya tattar yake yin su qala ibn umara wa qad su'ila an dhalika abdullahi dan umar an tambaye shi game da wannan yace fa qala sahibtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam arahu yusabbihu fi safari nayi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban ganshi yana nafila a halin tafiya ba wa qala Allahu azza wa jalla Allah ne kuma ya faɗi cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu Allah ne yace lalle akwai abu da ku koya mai kyau a cikin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya ta 21 a cikin sutul ahzab ibnu umar ya ja wannan aya a cikin hadisin bukhari da ainihin wato imamu muslim wa muraduhu bitasbih abunda abdullahi dan umar yake nufi da at-tasbih as-sunna ar-ratiba sunna wadda take ainihin tabbatacciya mun yi karatu akan sa a can baya wadannan rakoyi guda 17 ko makamantan su wadanda mutum yake yi tsakankanin salloli kafin ko bayan salloli na farilla wa illa in ku ba wannan ka fassara ba faqad sahha anhu sallallahu alaihi wasallama ayya inganta daga manzon Allah alaihi salatu wassalam annahu kana yusabbihu ala zahri rahilatihi haifu kana wajhuhu cewa yana yin nafila akan dabbarsa duk inda ta fuskanta da shi wa fi sahihaini an ibn umar qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli fi safari ala rahilatihi haythu tawajjaha yana annabi ya kasance yana yin sallah akan dabbar shi a halin tafiya duk inda ta kalla da shi yumi'u ima'an yana yin ishara da kai shi ya rankwafa salatal layli yana yin sallar dare ne illa alfara'ida amma banda farilla idan farilla ce sai ya tsaya akan abun hawansa ya sauka sannan yake yin ta wayutiru ala rahilatihi amma yana yin wutiri akan abun hawansa wannan hadisi kuma bukhari da muslim suka fitar da shi kuma hadisin yana nuna cewa annabi yana yin wata salla daban bayan sallar farilla akan dabba a halin tafiya to me ya abin da yake yi sallar dare domin shi sallar dare a wurin shi ba nafila bace farilla ce ومن الليل فتهجد به نافله لك اما سنن الرواتب سوني بايي ina fata mun gane wannan to wannan sallar dare yakan yi ta a halin yana kan abun hawan sai ya ci gaba da yi wa qala ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wa thabata an an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama al-imamu ash-shafi'i yace ya tabbata daga manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu kana yatanaffadu laylan ya kasance yana yin nafila cikin dare wa huwa yaqsuru a halin yana tafiya irin wanda yake kasuru wa fi sahihaini a cikin bukhari da muslim an amir ibn rabi'a daga amir dan rabi'a annahu ra annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli subha bil layli fi safari ala zahri rahilati yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana salla ta nafila tsakar dare akan abun hawansa a halin tafiya fa hadha qiyamul layli ki kaga wannan sallar dare ce bukhari ya fitar da wannan hadisi da muslim daka sallar dare ce jama'a yake yi ainihin wato akan abun hawan shi a halin tafiya wasu ila al-imam ahmad rahimahullahu an at-tatawwu' fi safari an tambayi al-imam ahmad abu abdullah allah ya kara mishi rahma game da ainihin sallar nafila a halin tafiya fa qala sai yace arju Allah ya kuna bitatawwi fi safari ba'as ni ina fatan ya zama babu wani laifi yin sallar nafila a halin tafiya wa ruwi an al-hasan qala arwayto daga al-hasan al-basri yana cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yusafiruna sahabbai sun kasance suna tafiya fa yatatawwa'una qabla al-maktubati wa ba'daha suna yin tatawwi kafin sallah ta farilla da bayanta wannan hadisi ne mursali al-hasan al-basri bai riski ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka bible yace sahabbai suna tafiya tare da manzon Allah da sahabbai suna tafiya suna yin tadawwi akan hanya wa ruwiya hadha an umara wa ali wa ibn abbas wa jabir wa anas wa ibn mas'ud وجابر وعنس وابن عباس وابي ذر الرويتو تشوى ودنن صحابي سنعين نافلة أهل تفيا سو عمر دا عينهم علي دا ابن مسؤول دا جابر دا أنس دا ابن عباس دا أبو ذر الله يقارى مصير دا قبل كدنسو الرويتو تشوى سنعين تطوئي أهل تفيا بسي الله يكيم كراتون قبا سامدو مجفصر ونن مغنغنو دا أكا جدا قريسو إذن الله يكيم كراتون قبا كنن أعران الليتنم زام دا كتانا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم